صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو شاد يا جواتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبو دقلي حدود سي دا أشرن دقيا ga watan bakwai na shekara ta 2013 zamu tashi sabon darasi na karatun mu na tafsirin alqur'ani a wannan wata na ramadan mai albarka zamu tashi aya ta 130 zamu tashi aya ta 137 na'am da 34 وجاوزنا ببني إسرائيل. وانا أقول متعني دائما دستي ربوتو سأقولني نني مان الدعاء أكم بكارتو دكما نني مان أنواع يمسو الدعاء كان الله وتعالى في سركي يا يمسو أنني دستي تشكي كوكما يباسو بيم وتر بكارتا تاسو من أروقان الله وتعالى في سركي دكانو وانم باينا تياسنسو da waɗanda suka nema mu musu addu'a da wanda ma ba su nema ba da mu ga baki daya Allah madaukakin sarki yayi mana dukkan tsanani ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya sanya mu cikin waɗanda suke samun istijaban addu'o'in su a wannan wata na Ramadan. Wannan yace dan Allah a ja hankalin mutane wajen tuba da komawa ga Allah dan damunar bana abin tsoro ce sai hadari ya hadu sosai kamar za a yi ruwa mamako amma sai ya baje ba kuma tare da mutane suna tuntuntuni game da hakan ba. Wannan yana da kyau wato a rinka kula da abin da ke gudana tsakanin bayi da Allah jalla wa ala, kuma a rinka ganin irin abubuwa waɗanda suke na alamun ibtila'i ne zai zo don a tare shi da istighfari da tuba ga Allah. Ba wata musiba da take afkuwa face da zunubi, kuma ba abin da yake koranye ta yaye ta in ba wato istighfari da tuba ba. Dan haka wannan nasiha da dan uwaye ya janyo hankalin mu nasiha ce mai mutukar muhimmanci. Ko yaushe ana kiran yan uwa da ana kiran musulmi da siraddul mazalim su tuba zuwa ga Allah saboda fatan Allah madaukakin sarki yayi tsanani. Hakika kam cikin kwanakin nan zamu lura musamman dai a waɗannan garuruwan namu da suke nan arewa sosai a ruwa ba kamar kwanakin baya ba. Saboda haka mu yawaita istighfari da addu'a kan Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka. Wannan yake cewa akwai wata gawa a gidan tarihin Misra, shin gaskiya ne ita ce gawar wannan fir'aunan na zamanin annabi Musa? Akwai gawawwaki na sarakunan Misra daga ciki har da shi fir'aunan da malaman tarihi suke cewa shi ne zamani da annabi Musa min fita. Wannan misdaqi ne na faɗin Allah ta'ala da ya ce fal yawma nunajjika bi badanika li takuna liman khalfaka aya, a yau za mu tsirar da kai da gangar jikinka domin ka zamanto aya ga waɗanda suke bayanka. A ga kan cewa ga Fir'auna da yake cewa shi ne Ubangiji da ya fi kowa, yau ga shi sandararre matacce ba shi da ikon komai ya zamanto babu shi, domin babu abin da ya fi wulaƙanci irin babu. Allah ta'ala ya ce hal ata'al al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, zamani ya zo ma mutum da bai zamanto wani abin ambato ba, ba abin da ya fi wulaƙanci da ƙasƙanci irin babu. To mutum da babu ne sai ya zamanto samamme, to sannan kuma ya koma babu ɗin. To yau ga Fir'auna ga shi nan a babunsa a cewa shi ba koman komai ba ne, matacce ba shi da rai, ba shi da ikon busa rai ga kansa ballantana ga wani, wanda wannan aya ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce zai sanya shi ya zamanto aya ga wanda suke bayansa. Wannan ya ce menene halarcin mutum ya sayi kaya kamar tattasai ko tumatur busasshe a lokacin kakarsa ya ajiye bayan yayi daraja ya fito da shi ya sayar a shi ciniki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kambawa wanda yake mai sassautawa wajen ciniki mai sassautawa wajen sayi saboda haka a asalin yin haka mutum ya sayi abu yana jiran lokacin da wato kimarsa za ta tashi sannan ya sayar wannan babu laifi domin ba wanda zai iya haka sai wanda yake da wadatar da zai iya yi din idan ba shi da wannan wadatar ba zai iya ajiya ba dole ya je ya juya shi ya sami ɗan ribar kankani ya sake sayowa ya sake juya shi abinda aka hana wanda aka ruwaito hadisi mursal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahtakiru illa khati ba mai koya abinci sai wanda yake wato mai ganganta saba ma Allah shine a lokacin rashi da lokacin bukatar abu mutum ya zo ya saya sannan ya koye kamar lokacin da ba a samu lokacin da ba kakarsa ba ka saya sannan ka koye sai idan tsanani yayi tsanani sannan ka fito da shi to wannan shine abin da yake al-muharram a duba bayanin da Abu Sulaiman al-Baji yayi ne sharhin Muwatta a cikin al-Muntaka malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar yana cewa a cikin malaman fiqihu ba wanda yayi bayanin hukuncin al-ihtikar wato koya abinci da hukuncin sanya faƙayyada farashi da ƙayyada farashin kayan masarufi yanda hukuncin yake a cikin shari'a irin wannan malami al-Qadi Abu al-Walid Sulaiman al-Baji wanda ya sharhin Muwatta mai suna al-Muntaka a ciki ya nuna cewa wannan shine a madhaban al-fuqaha kuma kun san malamai suna faɗan cewar masu tijara iri biyu ne akwai mai taqlibi mai jujjuyawa ya sayar ya saya ya sake sayowa ya sayar akwai kuma wanda yake yana saya yana jiran wato imar abu ta tashi domin ya sayar wanda suka yi tafsili wajen zakkarsa saboda haka asali wannan ya halatta abinda yake bai halatta ba shine wanda na ambata mutum ya siyo abu ya sai abu lokacin da yake da tsanani babu isasshe sannan ya ƙara koyewa wannan shine abinda ya sauka na tambayoyin da zamu ansa insha Allah sai kuma mu fara karatunmu kamar yanda muka ce zamu tashi آية تتري بثلاثين دهدو إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودعونا بني إسرائيل البحر وعدوا على قومه يعقوب على أصنام لهم
Na'am aya ta 138 ita ce ayar da zamu tashi wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum Allah yace jalla wa ala wajawazna bi bani isra'ila al-bahra kuma muka ketare da bani isra'il muka ketarar da su wato teku shine tekun bahar maliya wanda ake ce masa baharul qulzum kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar ko da yake malaman tarihi na zamani suna da nasu ra'ayin suna cewa ba wannan tekun bane la Allah amma babu tabbas suna cewa wata buhaira ce wani tabki ne dake tsakanin al-qa'da dake tsakanin wato Misra da kuma da sahara din Sina al-Qur'ani bai nafsi akan wanne ne tekun ba amma yace al-bahr yana nufin tekun nan da yake wato shine ambaton sa yazo a cikin cewa fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yam domin al-yam da al-bahr duk sunaye ne na abu daya wato teku ruwa wanda yake mai tsananin yawa Allah yace muka ketarar da bani Isra'il muka ketarar da su teku fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka zo ga waɗansu mutane da suke lizimtar bauta ga waɗansu gumaka waɗanda suke nasu qalu ya musa ja'al lana ilaha sai suka ce ya kai musa ka sanya mana abun bauta kama lahum aliha kamar yanda waɗannan suke da iyayen bauta qala innakum qaumun tajhalun annabi musa yace lalle ku hakika mutane ne ku waɗanda kuke wato kuke cikin jahilci da wauta inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi su waɗannan hakika halakakke ne abinda suke yi a kansa wa batilun ma kanu ya'malun kuma batacce ne abinda suka kasance suna aikatawa qala a ghayrallahi abdikum ilaha yace shin wani Allah zan nema muku ya zamanto abun bauta wa huwa faddalakum ala alalamin alhali ku shi Allah shine ya fifita ku akan talikai ya zabe ku da zamantowa ya zuriyar annabawa da manzanni wa id anjaynakum min ali fir'auna kutuna yayin da na tsirar da ku daga mutanen fir'auna yasumunakum su'al azab suna dandana muku azaba wadda take mummunan azaba yuqattiluna abna'akum suna karkashe ƴaƴayenku maza wa yastahyuna nisa'akum suna rayar da wato matanku wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai bala'i mai girma daga ubangijinku Allah madaukakin sarki ya kissanta mana wannan kissa ta bani Isra'il cewa bayan ya halaka wato fir'auna da mutanansa ya tsirar da bani Isra'il suka ga kiri-kiri halakar da fir'auna a idansu suka gani fir'auna da yake suka yi wato fir'auna da shi da iyayensa da su bani Isra'il da iyayensu suka yi shekaru masu yawa ƙarƙashin ƙanginsa yau gashi Allah ya tsirar da su daga gare shi tare da ƙarfin mulkinsa da rundunoninsa da ya taro su ga baki ɗaya da irin cika bakin da ya yi kan cewar za su fita su cimma bani Isra'il sai ga su Allah ga baki ɗaya ya halaka su sun ga wannan to sai kuma Allah ya gaya mana abinda sai kuma ya so mu kissanta mana yaya mu'amalar bani Isra'il ta kasance tare da annabin Allah bayan sun ga yadda sunnar Allah take na wato rinjayen gaskiya akan ƙarya da kuma kan cewa koyaushe ƙarya ta zo ta fuskanci gaskiya ƙarshen al'amarin nasara ga gaskiya ne to Allah ta'ala sai ba mu labarin cewa ya tsirtar da su daga teku domin sai da suka fita tukuna gabaki ɗayansu kuma fir'auna da mutanensa suka shiga cikin teku gabaki ɗayansu Allah ya sa teku ya haɗa teku ta haɗiye su to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewar bani Isra'il bayan sun tsira daga halaka sun tsira daga fir'auna sai suka zo suka samu waɗansu mutane da suke wato ibada ta ukufi al-ukuf shine lizimtar bauta dare da rana wato sun lizimci bauta suna ukufi sun lizimce ta sun dawwama akan bautar gumaka kuma yace asnamin lahum gumaka waɗanda suke nasu ne wato su suka sassake su suka kirkire su suka mallake su ta yaya mutum zai bauta ma abinda shine ya mallake shi dan ya nuna wato wautar waɗannan mutane bani Isra'il da suka zo suka ga wannan sai suka ce ma annabi Musa mu ma ka sanya mana ababen bauta mana kamar yanda waɗannan su ma suke da gumaka suke bauta musu mu ma kawo mana wani gunkin da zamu bauta ma wanda kamar yanda suke da gumaka mu ma ka kawo mana mu ma ya zamanto abinda sauran al'umomi suke yi mu ma muna yin sa to a cikin wannan akwai koyi da kafirai wanda yake tirda wannan koyi, ya zamanto cewar mutane suna koyi da wata al'umma a cikin mafi munin abin da suke akai. Kamar mu ne anan, yanda zaka ga muna koyi da al'ummar kafirai a cikin mafi munin abin da suke da shi. Shi yasa yayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta sabon musulunci bayan an gama yakin fath, bayan an gama fathu Makka, an tafi yakin Hunain, sai suka zo suka wuce da wata bishiyar magarya koriya sharkatuwa, suka ce ya Rasulullah, iji Allah na zata anwaqin kama lahum zatu anwaq, mu ma ya Rasulullah kamar yadda mushrikai suke da bishiyar magarya da suke rataye ta kubban su in za su tafi yaki, sai su je su rataye ta kubban su a jikin wannan bishiya da zummar cewa yin haka kiran sa'a ne, yin haka kiran nasara ne, idan suka yi haka wato ta kubban su za su kawo musu nasara. Sai suka ce ya Rasulullah, mu ma sanya mana wannan bishiyar ta zamanto mana zatu anwa, mu ma mu rinka rataye ta kubban mu muna neman albarka da nasara ta wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara yace Allahu akbar innaha sunan, a cikin wannan akwai nuna cewa ɗaya daga cikin abinda musulmi yakan yi yayin da ya mamaki shine ya kabbara, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara yace innaha sunan, haka hanyoyin take, hanyoyin haka suke, wato hanyoyin al'umomi wajen al'umma ta koyi da wata al'umma kafira. La tattabi'unna sunan man kana qablakum, lalle haqiqa wallahi za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku. Yace innakum qultum kama qalat banu isra'il li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, kun fada kamar yanda bani isra'il suka ce ma annabi Musa, ka sanya mana abun bauta kamar yanda waɗannan suke da wato ababen bauta ba Allah ba. To kaga wannan duk da yake ba cewa suka yi a sanya musu abin da za su bauta ma ba, amma sun yi wajhul shabah, inda suka yi kama din shine sun yi koyi da al'umma kafira, sun yi koyi da aiki na al'umma kafira, kamar yanda bani Isra'il suka ce ma annabi Musa ya ba su dama su koyi da al'umma kafira a cikin shirka, nasu ya fi muni. Amma na sahabbai na waɗannan musulmin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kama da bani Isra'il wajen cewa sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su su koyi da al'umma wadda take kafira, kamar yadda bani Isra'il suka nemi annabi Musa ya sanya su su koyi da al'umma kafira. Sai dai su bani Isra'il sun nemi koyin da za su yi a cikin shirka ne, su kuma waɗannan sababbin musulunta sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu su tabarruki da abunda mushrikai suke tabarruki da shi, duk da ba su ce za su bauta ma wannan bishiya ba. To wannan ya nuna cewar koyi da al'umma a cikin abinda yake daga cikin keɓantaccen al'amarin addininta bai halatta ba. Idan a cikin kafirci ne sai ya zamanto kafirci, in ba a cikin kafirci bane kuma ya zamanto sabo daga cikin manya-manyan saban daga cikin manya-manyan kaba'ir. Kuma abin munin shine yayin da al'umma take koyi da wata al'umma, ya laita tana koyi da kyawawan abubuwan ta ne, sai ga suna koyi da abin da yake shine mafi munin abin da al'umma take akai. Kamar wannan al'umma da bani Isra'il suke koyi da su, tarihi ya nuna cewar su ne waɗanda ake ce musu kana'aniyun a tarihi, a kuma wajen malaman tarihin zamani suke ce musu alfiniqiyin, wato Phoenicians su ne ake sifanta kan cewa su ne asalin mutanen Falastin. Asalin mutanen Falastin daga wannan wato alfiniqiyin ne, kamar yadda malaman tarihin zamani suke nunawa wallahu ta'ala a'lam, amma sun shahara da bautar gumaka, wanda gunkin da suke bauta ma dan maraki ne, dan maraki suke bauta ma a tarihi. To wannan koyi da suke da wannan al'umma sun yi koyi da su a ciki, sun nemi su yi koyi da su a cikin wato mummunan halinsu, kamar yadda za ka ga yanzu musulmin yau in suka tashi koyi da al'ummomin kafirai, da watsewarsu suke so ma koyi da shi kafin su yi koyi da wani abu na kirki nasu. Kafirai sun yi Hollywood, muwa muka zo muka ce wai zami wai Kannywood wai Nollywood, saboda waɗansu kafiran su ma sun yi wani abu shi Bollywood, babu ma ma'ana. In su holy akwai daga cikin su suna kiran mace holy, saboda haka kin kira Hollywood akwai ma'ana a cikin da suke istiqaqin kalmar muku babu ma wata ma'ana babu wani abu mai ma'ana Kani wai dan Kano sai a ƙara masa NY wai Kannywood amma ba ai koyi da su a cikin ai Silicon Valley ai Silicon Valley ba alal misali wajen da ake sana'ar abubuwan computer wanda ya ba su cigaban da suka samu anan wajen ba za ai koyi da su ba anan ba ai koyi da su wajen jami'o'in su ya zamanto suna yin bincike na ilimi da a duk shekara suke fitar da dubunnan takardu na ilimi mu kuwa nan sai kaga jami'a an yi shekara mujallar ma da ake ta ilimi da wuya ta fito ba za mu koyi da su anan ba ba za mu koyi da su a ƙarfin sojan su ba in ma muka ce za mu koyi da su a ƙarfin sojan nasu haka za su zo ƙarfi da yaji su hana mu wannan koyi amma in kuwa mudan mu zo mu kani wood ne har kuɗi za su ba mu har kuɗi za su bayar kwanan nan ba an ce an ba da kuɗi ba akan a karfafa kamfanonin filafilai sun ba da kuɗi dan ai wannan saboda watsewa ne to amma yayin da al'umma za ta dage ta ce ita ba za ta koyi watsewar ba sai dai ta nemi abin da suke yi na alherin su dauka na sharrin ku su watsar to wannan al'ummar ita ce ba za a yadda da ita ba kuma abin da musulmi koyaushe suke kokarin abin da ya kamata musulmi koyaushe su rinka kokarin yi kenan to gashi annabawa sunna su shine su inkarin al'umma ta je ta nitse a cikin jahiliyar wata al'umma domin da bani Isra'il sun yi wannan sai su nitse a cikin jahiliyar wannan al'umma mai bautar gumaka saboda haka annabi Musa yayi musu inkari mai tsanani wanda yake nuna azama irin ta annabi Musa wanda yake nuna rashin sassaucin sa akan abin da zai ketare iyakar Allah wanda haka annabawa suka sifantu da shi yace qala a ghayrallahi abdukum ilaha yanzu wani Allah zan nema muku ya zamanto abin bauta ba shi ba wani Allah zan nema muku ya zamanto abin bauta alhali shi Allah shine ya fifita ku akan talikai wato ya fifita ku akan al'ummomi domin dukkan al'ummomin zamanin bani Isra'il babu al'umma da Allah ya mata ni'ima da falala irin bani Isra'il ita ce al'ummar da ta fito daga tsakan annabawa bani Isra'il zurriyar annabi Isra'il ne annabi Yaqub ta hanyar ƴaƴansa guda 12 kuma duk wani annabi da Allah ta'ala ya aiko a bayan su ya zamanto daga cikin zurriyar daga cikin su ne annabawa daga cikin su Allah madaukakin sarki ya sanya kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da annabi Nuhu da annabi Ibrahim waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab muka sanya annabci da ilimin littafin Allah a cikin zurriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim saboda haka bani Isra'il Allah ya musu ya zabe su a cikin sauran al'ummomi ba su ne kadai al'ummomi ba a bayan kasa akwai waɗannan kana'aniyun akwai ashuriyun akwai girikawa akwai sauran al'ummomi amma Allah madaukakin sarki bai zaba al'umma wanda zai bata wato koyarwa ta annabawa ba annabi ya rinka zuwa bayan annabi yana dawo da su ta farki irin al'ummar bani Isra'il sannan kuma ga shirya su yayi da yayi dan ya ba su shari'a da babu kamarta a tarihin dan adam a wannan lokaci domin babu shari'a da ta zama shari'a ta farko wadda ta zo da kamala daga Allah jalla wa ala ga wadanta al'umma ga wata al'umma ita ce shari'ar annabi Musa to Allah ya shirya su ga wannan duk wani ya daga cikin tafdilin da Allah madaukakin sarki ya musu shine a cikin suratul maida Allah yake cewa wa qala musa li qaumi ya qaumi turu ni'mata allahi alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin kutuna ya ku mutane na kutuna da ni'imar Allah a gare ku yayin da ya sanya annabawa a cikin ku ya sanya ku ku zaman to sarakuna akai manyan sarakuna a cikin su annabi Dawud da annabi Sulaiman wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin ya ba ku abin da bai ba mu wadansu daga cikin talikai ba ga manna da salwa kamar yadda zamu gani abinci da yake sako musu daga aljanna duk wannan sun gani to wanda yayi muku wannan kuna neman wani abin bauta ba shi ba sannan annabi Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewar annabi Musa ya ci gaba da yi ma mutanen sa wa'azi yace inna ha'ula'i mutabbarun fi yace innakum qaumun tajhalun yace hakika ku mutane ne wadanda suke muta yace musu ku mutane ne wadanda suke wato marasa sani sannan ya aibata tafarkin wadannan inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi almutabbar shine almu'a wato alhali wadannan abinda suke a cikin sa halakakke ne ma'ana ba zai kai su ko ina ba zai kai su gagaci ba wa batilun ma kanu ya'malun abinda kuma suke lalatacce ne ma'ana ƙarya ce ga duk wanda yake da basira da ya bata tafarkin mushrikai wanda yana ɗaya daga cikin abinda yake matlub wato a bata tafarkin mushrikai yana daga jihadi fi sabilillah shine wajahirhum bihi jihadan kabira kai jihadi da alqur'ani jihadi mai girma shine ka nuna batancin tafarkin mushrikai da batancin hanyar su ta jahiliya to annabi Musa abin da ya soma yi da shi ya soma da shi kenan ga mutanen su dan ya janyo hankalin su sannan kuma ya tiye musu wa'azi wani Allah zan nema muku ya zama tu abun bauta alhali shi ya fifita ku akan talikai sannan ya tunatar da su ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi musu wanda take ta kurkusa shine ya tsirtar da su daga fir'auna bayan suna gani a da sun yi shekara da shekaru da su da iyayensu a cikin kangin bauta da uquba wanda yake musu ta karkashe iyayensu da rayar da matansu tun kafin zuwan annabi Musa da bayan zuwan annabi Musa yace kuma wannan kun sani albala'i ne wanda yake mai girma daga ubangijinku cewa wannan wato jarabawa ce daga ubangijinsu domin yayin da ya so ya yayi sai Allah madaukakin sarki ya yayi to da yayi musu wannan da yayi musu wannan gargadi shine yasa basu bauta ma dan maraki ba yayin da annabi Musa yake cikin su domin annabi ko yaushe wato kariya ne ga al'ummarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dujal ya bayyana alhali ina cikin ku to ni ne kariya ga kowane mumini amma idan ya bayyana bana cikin ku to kowane mumini yayi ta kansa yace ya ibadallahi fadbutu bayan Allah ku dage akan imani to annabi Musa kariya ne gare su dan haka basu dauki wannan tafarki na bid'a ba basu dauki wannan tafarki na ibtida kirkiro wani abu sabo a cikin addini ba saboda kariyar annabin Allah to in ba in annabi ya tafi abinda zai kare al'umma shine bin sunnarsa sunnarsa ita ce za ta zama to garkuwa ga al'umma domin sunna ita ce in an rayar da ita bid'a take mutuwa domin abinda bani Isra'il suka so al-ibtida'u fi din kirkiro wani abu sabo a cikin addini wanda yake Allah bai izini gare shi ba to Allah madaukakin sarki yana rushe bid'a da rayar da sunna ko shi aka rayar da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai bid'a kamar ta ko wanda ta fita ta mutu a bigiranta to kun ga yanda Allah madaukakin sarki yake kiran yake tunatar da mutane ta farkin wato a godiya ga Allah jalla wa ala ta hanyar tunawa da ni'ima kan wannan ne zai dawo da su zuwa ga ta farkin daidai da kuma cewar mantawa da ni'imar Allah mantawa da ni'ima da Allah ta'ala ya yi ma al'umma ita ce take sanya su manta da Allah su canza addinin Allah su kirkiro wani abu daban a cikin addini wanda Allah madaukakin sarki bai yi izini da shi ba na'am
wa 'allamu sabana wa atmamna وقال موسى يا أبي معروف لم نؤمن في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل
in sai dai ta ci gaba Allah ya kissanta mana abin da ya kasance ga bani Isra'il da annabi Musa bayan Allah ya tsirar da su daga Fir'auna suna a cikin sahara ta Sina sun fuskanci zuwa ga al-ardul muqaddasa kasa wadda take mai tsarki wadda Allah madaukakin sarki ya alƙawarta musu Allah ya ce a cikin wannan halin da suke ciki Allah ya ce kuma muka yi wa wa'adna Musa 30 laila kuma muka alƙawarta ma annabi Musa kwana 30 wa atmamnaha bi ashrin muka cika waɗannan kwana 30 da kwana 10 fatamma miqatu rabbihi 40 laila sai ya cika miqatun wato alƙawarinsa da ubangijinsa kwana 40 wa qala Musa li akhihi annabi Musa ya ce ma dan uwansa Haruna ikhlifni fi qawmi ka zamanto khalifa na a cikin mutane na wa aslih ka kyautata wala tattabi' sabilal mufsidin kada ka bi tafarkin mabarnata kada ka bi tafarkin masu fasadi wannan miƙati da Allah madaukakin sarki ya yi da annabi Musa shine miƙatin da yayi na munajati tare da shi bayan ya ji zancen Allah annabi Musa ya ji zancen Allah farkon lokacin da ya farkon lokacin da Allah ya aiko shi a daidai Tur Sina, kamar yadda Allah ya sifanta daidai wajen, to miƙati na biyu da Allah ya yi da shi, wanda ya yi zance da Allah, ya ji zancen Allah, shine wannan miƙati na kwana 40 wanda Allah maɗaukakin sarki ya raba su kashi biyu. Farko ya ce kwana 30 za ka yi, sannan bayan ya yi kwana 30 ɗin ya ce na ƙara maka kwana 10, wanda wannan yana ɗaya daga cikin usulubi da yake sanya nishaɗi ga mutum. Da an ce kwana 40 ne, wataƙila sai ya ga yawansu, amma da aka ce kwana 30 kuma ya gaji ya ji daɗin kwana 30 ɗin, yana gudun kada su ƙare, sai Allah ya ƙara masa da kwana 10, wanda wannan a matsayin ƙari ne na wato samun daɗin wannan munajati da yake tsakaninsa da Allah jalla wa'ala. Zai tafi ya bar bani Isra'il, sai ya bar su a ƙarƙashin jagorancin annabi Harun ɗan uwansa, ya ce ukhlifni fi qaumi, ka zamanto halifana, ma'ana wanda zai tsaya a maimakona, ya zartar da al'amari kamar yadda ni nake zartarwa. Ya ba shi umarni abubuwa guda uku kenan: ka zamanto halifa, wa aslih, ka kyautata, wala tattabi'i sabilal mufsidin, kada ka fita farkin mabarnata. Dukkan shugabanci, abinda ake nema daga shugaba, wa'annan abubuwa guda biyu: al-islah wa aslih wala tattabi'i sabilal mufsidin, ka kyautata. Shi yasa ake cewa tasarrufur ra'i manutun bil maslaha. Shugaba a cikin addinin musulunci, duk abinda zai yi siyasarsa an rataya ta da maslaha ne, abinda zai kawo al'umma maslaha. Amma yanda shugaba ya zamanto kansa kawai yake nema, nafsi, to wannan bai cancanta ya zama shugaba ba. Shugaba shine wanda yake ganin abinda zai kyautata mutane, zai kawo, kamar yadda annabi Shu'aib ya ce in uridu illa al-islaha mastata, ba abinda nake nufin nayi sai dai in kawo gyara gwargwadon iko. To tasarrufur ra'i manutun bil maslaha, abinda ya tabbatar shine zai kawo ma al'umma maslaha, to abinda shugaba ya zo yayi kenan. Saboda mutane idan suka hadu, dole suna buƙatar shugabanci domin abinda zai kawo musu maslaha ya kuma ije musu ƙarna, dole suna buƙatar wannan. To abinda shugaba, babban wazifar shugaba kenan, abinda zai tabbatar musu da maslaha. Don haka annabi Musa ya faɗa abinda yake shine ginshiƙin siyasa, shine al-islah. Don asalin ma'anar siyasa ma shine al-islah. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي تصلحوا أمرها أو تصلحوا أمرها. بنو إسرائيل تنكسن شيء أن نباواني سكي مسو جاو سكي مسو سياسة معنى سكي كونتة الأمر سكي كاو مسو مصلحة أتكين الأمر. كدوبا هكا أبن دشو غبايكي إذن أن يساب آني أنشي غا إن دزائي ورنان سكتي غا هن يدزائي إذن بابو شو غبا كاغا أنواتي. أما إن شو غبايكي دك با دك إن دوكا شدعو بنان زائي shikenan. Duk sai a haɗu abu nan wajen, ko da hanya ce mai wahala, sauƙi za ta zo, saboda suna tare za su taimaka ma juna. Shi yasa ake cewa hukuncin shugaba yana ɗauke saɓani. Lokacin hajji, Sayyidina Umar sai ya ce kada wani ya yi fatawa sai Ibn Abbas, sai shugaba ne zai iya wannan. Saboda ai ta samun saɓani, wannan ya ce ai nan, wannan ya ce kar ai wannan, wannan ya ce kar ai wannan. To idan shugaba ya zo ya ce ga abin da za a yi shikenan, sai ya ɗauke saɓani. Shugaba wato akwai rahama mai girma ta Allah maɗaukakin sarki ga samun shugabanci. Ka duba ka ga yanzu abin da yake faruwa a ƙasar Syria, hatta waɗanda suka tashi suka ɗauki makami suna yaƙin shugabancin wannan daular azzalima, daular ƴan Shi'a, a daular Alawiyyin, domin su sun ma kuma ƴan Shi'a muni su Hafiz al-Asad. To su kansu da suka tashi ɗin, saboda wato fitinar rashin shugabanci, yanzu sun so makarkashe junansu, kamar yadda ya faru ga 'yan uwanmu da suka rinka jihadi a Afghanistan. Haka su ma jama'a suka tashi suna yaƙar Rusiya, amma suka zamanto saboda rashin shugabanci guda ɗaya, abin ya zamanto fitina maimakon ya zamanto rahama. Saboda haka shugaba komai lalacewarsa rahama ne, komai lalacewar shugabanci gara shugabanci bisa rashin shugabanci. Don haka annabi Musa ya ce ma annabi Haruna waɗannan abubuwa guda biyu: aslih, na biyu wala tattabi'i sabilal mufsidin, kada ka bi tafarkin masu ɓarna. Wato ma'ana duk abinda ka san zai kai ya zuwa ga ɓarna, ka toshe shi. Daga nan ne Imam Malik ya ɗauki ka'idar saddud dara'i, abinda zahirinsa ba ɓarna ba ne amma zai kai ya zuwa ga ɓarna, sai Imam Malik ya ce kada a yi, a toshe shi. Saboda haka da yawa abubuwa na mu'amala na ciniki wanda kamar zahirinsu zahirin su babu laifi amma za su kai zuwa ga barna sai Imam Malik ya toshe wannan to shine wannan yana nuna isa matuka wajen toshe hanya ba wato kafar barna yace kada ka bi tafarkin waɗanda suke mabarnata wato kada ka kasance tare da su kuma kai maganin barnar su na'am Allah madaukakin sarki yace walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu yayin da annabi Musa yazo ga miqatin mu wurin da Allah madaukakin sarki ya wato ya wakkata ya iyakance masa domin munajati da Allah wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa ya zance da shi qala rabbi arini anzur ilayk sai annabi Musa yace ya ubangiji na nuna min in ganka qala lan tarani sai Allah ya ce ba za ka ganni ba walakin inzur ila aljabal amma ka dubi dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan ya tabbata a bigiran sa to da sannu ko za ka ganni falamma tajalla rabbuhu liljabal yayin da Allah ya kuranye ga dutse ja'alahu dakkan sai Allah ya sanya shi niƙaƙƙe wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi somamme falamma afaqa yayin da ya farfado qala subhanaka yace sarki ya tabbata a gare ka tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin nine farkon masu imani farkon mu'mini wannan yana daya daga wato wannan yana daga cikin abin da yake bayyana matsayin annabi Musa a wajen Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya zabe shi ya fifita shi kan annabawa da cewa yayi munajati yayi zance da Allah duk da wannan matsayi kamar yadda ya tabbata ga annabi Musa ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zance da Allah a daren Isra'i a makamin da mala'ika Jibril ma bai isa zuwa wajen ba tunda a nan lokacin ne Allah ya bashi sallah 50 da ya dawo wajen dawowa mala'ika Jibril ya tambaye shi me kuka yi tsakaninka da ubangijinka ya gaya masa yace ya bani sallah 50 yace kuma ba za a annabi Musa yace masa ya kuka yi da ubangijinka yace ya bani sallah 50 yace kuma ba za ka iya ba na jarabci bani Isra'ila ya koma saboda haka shi ma manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi shi ma yayi zance da Allah jalla wa ala kuma yanda Allah madaukakin sarki ya kebance annabi Musa da wannan daraja Allah ya bayyana wannan matsayi na annabi Musa kuma ya bayyana girman zatinsa da girman sifofinsa cewa annabi Musa ya nemi ubangiji Allah jalla wa ala ya nuna masa ya ganshi wato ya bashi ikon da zai iya ganin sa saboda shauki da dadin jin zancen Allah ya ɗebe shi sai ya ce yana so ya ga Allah jalla wa ala Allah ta'ala ya ce lan tarani ba za ka gani ba wannan ayar tana kore ganin Allah a nan duniya amma ba ta kore cewa ba za a taba ganin Allah ba sabanin yanda waɗansu firka daga cikin musulmi waɗanda ake ce ma mu'tazila wanda an ba su wannan sunan ne saboda sun kebance kansu daga majalisin ahlus sunna majalisin hasan al-basri suka ware so da haka aka ce musu al-mu'tazila ay alladhina ya'tazilun masu warewa su fita daga jama'ar ahlus sunna suka ce ai ba zai yiwu a ga Allah ba har abada suka ce domin lan tana nufin ba zai yiwu ba har abada in kace da Allah yace lan tarani wato har abada ba za ka ganni ba saboda lan a harshen larabci wai abin da take nufi kenan. To wannan kuma koda an sallama musu cewa haka ne a harshen larabci, kaga ba za a sallama musu ba a nassin shari'a, tunda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kan cewa akwai waɗansu fuskoki da za su ga Allah, akwai waɗansu fuskoki da za a yi musu hijabi ba za su ga Allah ba. Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nadhira, waɗansu fuskoki a wannan rana masu ƙyalƙyali ne, ila rabbiha nadhira, masu tsokaci, masu kallo ya zuwa ga Ubangijinsu. Kuma Allah ta'ala ya ce kalla innahum yawma idhin an rabbihim lamahjubun, su a wannan rana wato masu tawaye sikeli, masu ƙaryata ayoyin Allah a wannan rana, ranar alƙiyama, an rabbihim lamahjubun, su wallahi ababan sha makancewa ne ga barin ganin Ubangijinsu. Saboda haka kaga akwai waɗanda ba za su ga Ubangiji ba, akwai kuma waɗanda za su gani. Saboda haka wannan ayat ta tabbatar da ganin Allah ko ba ta tabbatar ba? Ayoyin nan guda biyu sun tabbatar. Kuma sai ga hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kiri-kiri, ya ce innakum tarawna rabbakum, za ku ga Ubangijinku, kama tarawna al-badar, kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudammun, kamar yadda kuke ganin wata a dare na cika, ba kwa turere ne ba abin da yake ɓoye muku ganin Allah. Kamar yadda kuke yanzu in aka zo ganin wata zaka ce wani ya kauce ya baka ka gani, sama ta ishe ka ka gani, to ba wai Allah yana da kamar wata bane, a kamar yadda ganin babu turere ne ya kowa zai ganshi, zai ga wata, haka waɗan bayin Allah da Allah ya ba su wannan karamar, haka za su ga Allah jalla wa ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuna da iko ku yi sallar la'asar akan lokaci to ku yi ta, ma'ana shine zai sanya ku ku samu wannan matsayi na ganin Allah. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fassara alqur'ani a wajen fadin Allah ta'ala, lil ladina ahsanul husna wa ziyada, ga waɗanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna, wa ziyada da ƙari. Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ziyada da cewa shine ru'yatullahi fil akhirah, ganin Allah a ranar lahira, domin ya nuna wannan ganin Allah har yafi aljannar daɗi. To bayin Allah ranar alkiyama wanda suka shiga cikin aljanna, Allah zai karrama su da ganin Allah, za su ganshi domin Allah madaukakin sarki samamme ne, yana da sifofi ɗaukaka madaukaka, saboda haka ganinsa ba mustahili ba ne, sai dai a nan duniya ba zai yiwu ba. Saboda Allah ta'ala ya ce la tudrikuhul absar, gannai ba sa keɓance Allah da sani, ba sa riskansa, wa huwa yudrikul absar, shi ne yake idrakin gannai, ya san gani, gani shi kansa Allah ya san shi, amma gani ba zai iya sanin Allah. To a nan duniya Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa lan tarani, saboda haka lan abinda take korewa a nan duniya, inda lan litta'abidi ce, tana korewar abu har abada, da ba a yi istidrakin ta da waɗansu abubuwa ne, da ba a ƙayyade ta da wuni ba, kamar Allah ta'ala ya jaya mana dangane da sayyidatuna Maryam, falan ukallima al-yawma insiya, ba zan yi zance a wannan rana ba da wani mutum. Kaga wannan ta kore cewa har abada ba za ta yi magana ba, al-yawma ta ce, saboda ka ƙayyade ta ya nuna kan cewar lan ba ta'abidi take nunawa. Da sauran ayoyi wanda malamai suka kawo, kamar yahudu Allah madaukakin sarki ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi, ba za su taba burin mutuwa ba har abada, amma a cikin wuta za su yi burin mutuwa. Wa qalu ya maliku liqdi alaina rabbuk, suka ce ya maliku ubangijinka ya kashe mu, saboda haka za su har roƙon mutuwa za su yi, ba ma burin ta ba. Saboda haka wannan ya nuna kan cewa lan din nan kuskure ne a ce wai tana korewa, tana kore afkuwar abu har abada a nan gaba. Saboda haka wannan ayar bata kore abinda hadisai suka tabbatar da shi ba, kuma sunnar an kuma ayoyi ma waɗansu na alqur'ani suka tabbatar da shi, na cewa muminai ranar alkiyama a cikin aljanna za su samu wannan matsayi na ganin Allah jalla wa ala, a nan duniya ne ba za su gani ba. To Allah madaukakin sarki da ya kore ma annabi Musa ganin Allah a nan duniya, ya tabbata ya nuna masa aya akan wannan, shine cewa ba shi da ƙarfin da zai iya yin wannan, domin ga dutse wanda ya bi shi salaba wanda ya fi shi karfi amma da Allah ya kwaranye daga al'amarinsa abinda ya kwaranye wanda Allah ne kadai ya san hakikanin yadda ya tajalli ga wannan dutsen amma hadisai sun nuna gurdan kankanin abu ya bayyana ga dutse na wato abinda Allah madaukakin sarki ya kwaranye ya yaye ya bayyana ga dutsen gurgudan wato dan yatsa dan gurgudan bangaren dan yatsa guda ɗaya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta da kan cewa al-khinsir ya sanya al-ibham akan wato gaba ta al-khinsir yace dan wannan gurgudan wato ya bayyana Allah madaukakin sarki abinda ya bayyana ma wannan dutsen dan wannan gurgudan ne ya bayyana a gare shi amma sai gashi ya zama to niƙaƙƙe kuma Annabi Musa ya suma da ganin abin da ya samu dutse ba ga tajalli din Allah ne Annabi Musa ya suma ba da ganin abin da ya samu dutse ya suma to sannan Allah madaukakin sarki ya kyale shi har da yayi ifaka ya farfado sannan sai Annabi Musa ya koma ga Allah ya tsarkake Allah wanda yake shine da abun annabawa wato tsarkake Allah da kirari a gare shi at-tasbih yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake yabo ga Allah jalla wa ala da shi domin ma'anar tasbih shine tsarkake Allah daga dukkan abin da bai cancance shi ba ya tuba ga Allah akan ya roki ya ga Allah a cikin nan duniya duk da yake ya halatta domin Annabi Musa ba zai roki Allah abin da bai halatta ba da wannan malamai suka ce ja'izul wuqu manfiyul wuqu bishar'i a hankali zai iya yiwuwa amma Allah ya kore afkuwarsa a nan duniya da shari'a da yace lan tarani ba za ka gani ba a nan duniya to sai yace Allah na tuba da na tambaye ka abinda kai kuma ka hukunta kan cewa ba zai yiwu ba a nan duniya sannan yace shine farkon mu'minai yayi imani yace shine farkon mu'mini a cikin al'umar da yake ita ce al'umar bani Isra'il wa ana awwalul mu'minin yace shine farkon mu'mini na'am Allah ta'ala ya ce qala ya Musa Allah ya ce ya kai annabi Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati ni na fifita ka akan mutane da sakonni na wa bi kalami da kuma zance na da kai fa khud ma ataituka ka karbi abinda na baka wa kum minash shakirin ka kasance a cikin masu godiya ga Allah wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay Allah ya ce muka rubuta masa a cikin alluna sune abinda Allah ya bashi din fakuza sune a cikin abinda Allah fakuz yace fakuz ma atitu ka dauki abinda na baka Allah ya ce muka rubuta masa a cikin alluna min kulli shay'in maw'izatan daga dukkan wani abu na wato maw'iza wa'azi wa tafsilan da rarrabewa sune hukunce hukunce daga dukkan komai Allah ya ce fakhudha bi quwwa dan haka ka rike ta ka rike waɗannan alluna wannan wato sako wannan abinda na baka bi quwwatin da karfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kuma ka umarci mutananka su riko da abinda yake shine mafi kyawu ta farki wajen aiki da shi sa urikum daran fasiqin da sannu zan nuna muku wato gidan fasikai wanda suka fita daga cikin da'a Allah ta'ala yayin da annabi Musa ya tuba zuwa gare shi Allah ya karbi tubansa Allah ya yi ma annabi Musa wannan wato wannan abin da yake a matsayin kambu ne akan annabi Musa Allah ya ce inni safaituka 'alan nas na zabe ka na fifita ka akan mutane bi risalati da sakonni na wa bi kalami da kuma zance na da kai kowane annabi Allah ya fifita shi akan mutanen zamaninsa kuma ya fifita wasu akan wasu a cikin annabawa. Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah, Musa kenan. Waɗannan su ne manzanni, mun fifita sashin su akan sashi, daga cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi. To shine Allah nan ya faɗi cewa ya fifita annabi, Allah ya ce ma annabi Musa, na zabe ka ya Musa, ka duba ka ga zuciyar da za ta ɗauki irin wannan, ta ji cewa Allah da kansa yana cewa ya zabe shi. To haka annabi Musa ya ji wannan magana daga Allah jalla wa ala, wanda yake nuna albarkar da ke cikin wato komawa ga Allah da tuba gare shi. Domin annabi Musa ya koma ga Allah da yabo a gare shi, ya yi tuba ga Allah, sannan ya yi itirafi, ya yadda da imani, ya yi tawassuli da imanin, sai cewa ana awwalul mu'mini. Kaga shi yasa addu'o'in alqur'ani suke tabbatar mana da wannan. Allah yace alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban-nar, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tawassuli da imani, mutum yayi tawassuli da imaninsa da Allah jalla wa ala. Kaga ka duba haga a wannan muqamin, dai daga cikin abubuwan da annabi Musa yayi kenan, Allah yayi masa wannan bishara da cewa yayi masa istifa'i, ya zabe shi da sako da aike. Wannan risalar Allah da Allah ya ba mu annabi Musa ita ce risalar da take bayan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu kamarta. Sannan da zance da Allah ta'ala yayi da shi, to ma'anar sai Allah madaukakin sarki yace ka karba ka zamanto a cikin masu godiya ga Allah, domin yayin da mutum ya gode ma Allah sai Allah ya kara masa. Sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana abin da ya bashi, shine at-taura, abin da ta kunsa shine al-mau'ida wa tafsil. Akwai wa'azi a cikin at-taura, akwai wa'azi a cikin ta, shine abinda zai sa zuciya ta ji tsoron Allah ta bi Allah. Sannan kuma akwai hukunce, bayanin hukunce shine tafsilan likulli shay, ai bayanin komai daki komai da hukuncinsa, abinda ya danganci tsarki da ibada, abinda ya danganci tsarki da sallah, da yanda ake yanka, da hukuncin biyayya ga iyaye, da yanda ake tsare jini, da yanda ake sadar da zumunci, da barin ƙarya, da kyawawan ɗabi'u, duk wannan yana daga cikin at-tafsil li kulli shay, wanda yake Allah ya ba mu annabi Musa. Shari'ar annabi Musa shari'a ce kamila, shi yasa a cikin littafin annabi Isa, a cikin linjila, ake kamanta risa zuwan annabi Musa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa, cewa zai aiko shi kamar yanda ya aiko annabi Musa, saboda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tana kama da shari'a, wato tana kama da shari'ar annabi Musa, sai dai Allah ya dauke kangi da kukumi da ke cikin shari'ar annabi Musa a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'anar da Allah yake fahudha bi quwwa, ka rike wannan sakonawa bi quwwa, da karfi, ma'ana wato da azama, ka zamanto a cikin ulul azmi wajen aiki. Kuma abinda annabi Musa yake kenan, baya nawa, baya sassauci wajen hukunci, wajen zartar da hukuncin Allah, kamar yadda yake da abul annabawa. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya daukan fansa a kansa, amma daga an ketare iyakar Allah zai dauka ma Allah fansa. Baya bari za a zo a nemi alfarma kan komai, amma bai ba da kofa ba wani ya nemi alfarma kan rashin aiwatar da hukuncin Allah, a zartar da haddi daga cikin haddodin Allah jalla wa ala. To shine wannan al-akhdhu bi quwwa, ruko da karfi, wato al'amarin hukuncin Allah ana zartar da shi ba sani ba sabo. Hukuncin Allah ba a nawa wajen zartar da shi. Sannan kuma faɗin Allah, ka umarci mutanenka su ruko bi ahsaniha, su ruko da mafi kyawunta, shine kamar yanda yazo a cikin Al-Qur'ani, aka bayyana yabo ga waɗanda suke jin magana sannan su bi mafi kyawun fassararta. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, masu sauraron magana sannan su bi mafi kyawun fassararta. Mafi kyawun fassara, malamai sun dauki tafarkai daban-daban wajen tafsiri, yawanci abinda suke faɗa shine wato ka ɗauki ma'ana wadda take nuna azima a ciki, wato ka ɗauki ma'ana wadda take nuna yanke wajen hukunci, ba ka ɗauke ta da mummunan zato ba, ko ka ɗauke ta da shakka, ko ka neme ta da sassau, ko ka ɗauke ta da sassauci. Kowane magana idan ka zo ka ji ta, tana da fuska wadda take ingantatta, tana da fuska wadda take ba ingantatta ba. Dan haka ka ɗauki magana akan ingantaccen fuska, shine ka dauki al-mutashabih wanda ma'anarsa bata bayyana ba ya zuwa ga al-muhkam wanda yake mai tabbatacciyar ma'ana. Yanzu mutumin da yaji an ce Annabi Isa kalmar Allah ce, sai ce to kun gani ai al-Qur'ani ma ya ce Annabi Isa sifa ce daga cikin sifofin Allah, so da haka yana juz'i na uluhiyya. Bayan gashi Allah madaukakin sarki a cikin ayoyi waɗanda suke muhkama, Allah yana cewa Annabi Isa Allah madaukakin sarki yana cewa shi kadai ne, shine kadai abun bauta. Annabi Isa yana cewa shi ku bauta ma Allah shi kadai ubangiji na kuma ubangijinku. Sai ka dauki wani abu wanda yake akwai ishtibahi, kace zaka dauke shi kace wataƙila ma ai kaga ashe ma abinda ma Kristan suke faɗa su ma suna da wani dan hazzi na tunani. To wannan yana daga cikin mutum, kaji magana baka dauke ta ala ahsani ha ba, domin ba yadda za a yi. Al-Qur'ani cike yake da tauhidi, sannan ka ce wai a cikin Al-Qur'ani akwai abin da yake shaida ga shirka, ba zai yiwu ba. To wannan yana ɗaya daga cikin wato hanya da shaidan yake talalabantar da mutane. Don haka Allah ya umarci mutanen, ya umarci Annabi Musa ya gaya mutanensa su riko da wato mafi kyawun fassara, mafi kyawun ma'ana ta wato littafin Allah. Mafi kyawun fassarar littafin Allah shine tafsirin da annabawa suka yi. Shi yasa Allah madaukakin sarki bai aiko mana da Al-Qur'ani kawai ba, sai da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi domin ya bayyana shi, ya bayyana abin da Allah yake nufi da hukuncensa. Wannan shine ma'ana wato wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, ka umarci mutananka su riko da abin da yake shine mafi kyawun fassarar waɗannan wato abin da Allah madaukakin sarki ya baka. Waɗansu malamai kamar yadda muka ce sun ɗauki wata fassara daban-daban wanda yake duk dai ma'anarta haka ne. Waɗansu sun ce abinda ake nufi kai riko da abinda yake shine mafi tsanani, wato kada kai riko da rukhsa, kai riko da azima. Kun san malamai suna cewa ba a san tatabbu'ur rukhas, kamar wani mutum zai je aikin haji sai ya duba ya ce to mu zo tun daga miƙati, wani malami ne ya ce ba sai ka yi ihrami daga miƙati ba. Idan aka zo wajen dawafi, wani malami ne ya ce ba sai ka yi tsarki wajen dawafi ba, kana neman rukhsa. To wanda yake cewa duk shi ba abinda zai bi sai rukhsa, sai ya fita a cikin ibada bai yi abinda Allah madaukakin sarki yake so ba, to shine wadanda suka fassara ma'anar wannan da kan cewa kai riko da azima kada kai riko da rukhsa. Rukhsa in ta cancance ta kai riko da ita, amma in bata cancance ta ba kada kai riko da ita. Na'am. Allah yace sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq, da sannu zan sarrafa, zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, idan suka ga dukkan aya ba sa yin imani da ita. Wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila, idan suka ga tafarkin shari'a ba sa rukun wannan tafarki ya zamanto tafarkin bi. Wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila, idan suka ga tafarkin bata sai su rike shi a tafarkin bi. Dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina, wannan sarrafar da su da ne daga ayoyina da nace da Allah yace zai yi wannan. Bi annahum kadzabu bi ayatina, saboda su sun ƙaryata da ayoyinmu. Wa kanu anha ghafilin, sun zamanto marafkana, gafalallu da barin tunani a cikin ayoyin Allah. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة, waɗanda ku suka ƙaryata da ayoyinmu kuma suka ƙaryata da saduwar ranar lahira habitat a'maluhum wadannan ayyukan su sun baci hal yujzauna illa ma kanu ya'malun shin ane musu sakayya ne illa face da abinda suka kasance suna aikatawa ba ai musu sakayya face da abinda suka kasance suna aikatawa Allah madaukakin sarki yayi wa'azi bayan ya wato ba mu annabi Musa at-Taura wanda yake a rubuce take a cikin alluna kamar yanda wannan aya ta nuna at-Taura a rubuce take a cikin alluna wadanda wannan allunan suna daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya ba ma ya zama ya bar ma bani Isra'ila zaman to mirasun nubuwa abinda yake gado na annabawan Allah wanda lokacin da Allah ya dauke sanin at-Taura yayin da wata jama'a daga cikin bani Isra'il wanda kissa ta zo a cikin suratul baqara suka je wajen annabi daga cikin annabawan Allah na zamanin su cewa ya sanya musu sarki wanda zai tsaya su wanda za su jihadi a tafarkin Allah tare da shi ya sanya musu Talut ya zamanto shine sarki yace inna ayatul mulki inna ayatul mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu al malaika yace zai daga cikin ayarsa da zai zo na kan cewa nadin sarautarsa daga Allah yake zai zo muku da tabutu akwati wanda a cikin wannan tabutu akwai sakina in dai yayin suna tare da shi to za su samu nutsuwa ta imani wa baqiya da sauran abinda annabi Musa da annabi Haruna suka bari daga ciki sune wato akwai allunan at-Taura wanda Allah ta'ala ya bashi ya ba mu annabi Musa suka sauko masa daga sama rubutacciya haka Allah ya ba mu annabi Musa at-Taura to Allah ta'ala sai ya biyar da bayan ya gaya mu annabi Musa ya ruko da at-Taura ya gaya wa mutane su ruko da kyakkyawan fassara ta at-Taura sai kuma Allah madaukakin sarki yayi wa'azi yace waɗanda suke girman kai ga karban gaskiya ga wato ayoyinmu sun ga ayar sun ga gaskiya amma ba za su duba shine ma'anar girman kai kaga ayar amma ko ba za ka ba tare da haƙƙi ba ma'ana duk wanda ya girman kai ba shi da haƙƙi ne ya girman kai dan bai cancanci girman kai ba Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa al-kibriya urida'i girma da jin isa da nuna isa inji Allah nawa ne mayafina ne duk wanda yace zai jayayya da ni yace zai karba zan halaka shi saboda haka duk wanda ya girman kai ba shi da haƙƙi Allah yace to sakamakon wanda suke girman kai sa asrifu an Allah yace zan dauke ayoyina gabansu ma'ana ba za su taba karban ayar Allah ba za su wa'azu da wa'azin dake cikin ayoyin Allah ba za su fahimci ayoyin ba za su ga hikimar ba za su ga abin da zai sanya su su imani ba kuma wannan girman kan suka ƙara da cewa Allah ya fassara shi da cewa wa in yaro sabilar rushd la yattakhiduhu sabila ma'ana girman kai kenan sun ga tafarkin gaskiya amma ba za su karbe shi ya zama tafarki ba wato sun sani sun take idan suka ga tafarkin bata kuwa sai su dauke shi ya zama shine tafarkin bi to Allah ta'ala ya ce wannan saboda sun ƙaryata da ayoyinmu ne wannan ita ce sunnar Allah duk wanda ya ƙaryata ya ga gaskiya ya take to shikenan idan bi hankali ba rabuwarsa da shari'a kenan har abada rabuwarsa da shari'a kenan har abada saboda Allah ya dauka akan kansa da mujibin wannan ayar yace sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq dan haka mutum yake yayi ganin gaskiya ya take in ka ji abu ka ji ba za ka iya ba ka ce to la hawla wala quwwata illa billah Allah ya karfafa mu Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan zikirinka da shukra da godiya gare ka da kyakkyawan ibada gare ka shi yasa yayin da aka saukar da aya da take cewa ko kun bayyana abin da ke cikin zuciyarku ko kun boye Allah zai muku hisabi sai sahabbai suka ce ya rasulullah Allah ya rubuta mana hijira mun yi hijira ya rubuta mana jihadi mun yi jihadi amma ina zamu ina mu ina wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku ce ne kamar yanda bani Isra'il suka ce sami'na wa asaina mun ji mun kibi ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah mun ji mun bi gafararka muke nema ya Allah gare ka makoma take to da haka idan ka ji umarni kada ka ce a haba taya zai a ce haka ka ce za ka yi musu da Allah akan hukuncinsa bayan da kai da kowa dinna Allah ne zai abin da ya so da ku bal ka ce ka ji ka bi Allah ni mallakarka ne sai yanda kai da ni to idan kai izani kai istislami abinda Allah ta'ala yake tambaya da yake nema daga gare mu kenan mu mika wuya gare shi amma an kace zakai musu da umarnin Allah to wannan bude maka kanka kofar halaka ne gashi Allah ta'ala ya ce zai sarrafar da ayoyin sa daga waɗanda wato suke girman kai shi yasa wato idan mutum ya ji hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaya ya kokarin aiki da shi domin aiki da shi yana daga cikin abinda zai sanya zuciya ta mika wuya ta sallama gare shi sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi ƙarshen aƙibar waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyin Allah da saduwar ranar lahira cewa ayyukansu sun ɓaci ma'ana wato dukkan abin da suka aikata a nan duniya ba zai amfane su ba ba za su ga komai ba a ranar lahira sannan Allah madaukakin sarki ya ce sakamakon da aka yi musu bai zamanto ba face abin da suka kasance suna aikatawa wato Allah madaukakin sarki bai zalunce su ba domin Allah madaukakin sarki baya zaluntar ko da mithqala dharra wannan Allah madaukakin sarki ya ƙara wa'azi ga wa'adi yake da ya biyo da munasabar saukar attaura ga annabi Musa wanda a cikin sa akwai wa'azi gare mu da Allah madaukakin sarki ya bamu littafin da yafi attaura girma shine alqur'ani idan Allah madaukakin sarki yayi wannan narko ga waɗanda aka ba su attaura wanda ayar da ke cikin attaura ba ta kai girman ayar da ke cikin alqur'ani ba to ina kuma ga waɗanda suka kangare ma alqur'ani saboda gaskiyarsa suka take su suka fi cancanta ya zamanto Allah ya sarrafar da su Allah madaukakin sarki zukata a hannunsa suke shi yake juya su yanda yake so saboda haka yayin da ka ganka a cikin imani ka gode ma Allah Allah ya juya zuciyarka ne zuwa ga imani Allah yana da ikon ya juyar da ita ta ki imani Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tubyanihim ya'mahun sai mu jujjuya tunaninsu da ganinsu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum da ganinsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda basu imani da ayar ba a farkon marra da suka ganta sai Allah kuma ya kyale su a cikin dimosu suna kai komo saboda haka Allah yana da zukata a hannunsa idan ya sanya zuciyarka ya fuskantar da ita ta gaggaskiya ta ki karba to Allah madaukakin sarki yana da ikon ya juya ta ya zama to ba za ta sake ganin gaskiyar ba kai ta yaki kana ganin kai da hujja kake yi nan kuma Allah madaukakin sarki ya juya tunaninka ne saboda tun farkon fari ka karyata kaga gaskiya ka take Allah ya kiyashe mu wannan shine wa'azi kun ga yanda Allah madaukakin sarki yake mana wa'azi da alqur'ani domin zukatan mu su rayu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rayar da zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya samu mu amfana da wa'azin da ke cikin alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk